Jamhuriyar Nijar za su iya kama maka tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com Masaurare assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muka saki da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau Laraba 12 ga watan Yuni na shekarar 2019 A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomin jamhuriyar Nijar sun kudura aniyar daukar kwararan matakan tsaro don kare hanyoyin yanar gizonsu ganin yadda damfarar jama'a ta wannan hanyar ke ci gaba da karuwa a yan kwanakin nan muna kuma tafa da ra'ayoyin jama'ar yankin jihar Borno akan ranar 12 ga watan Yuni wato yau ranar demokradiya a Najeriya Kuma masu sauraron mu za mu ba ku wannan damar yau ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku amma akan hanyoyin da kuka ci moriyar demokradiya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Muna nan kuma tafa da labaran wasanni daga kasar Ghana amma duk sai bayan labaran duniya.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan dare. Ana samun ƙarin yawan ƴan majalisar dokokin Amurka daga jam'iyyar Democrat da Republican da ke nuna damuwa game da kudirin gwamnatin shugaba Trump na baiwa Saudi Arabia lasisin izinin sayan makamai. Me yuwa ne majalisar dattijai ta Amurka ta jefa ƙuri'ar jin ra'ayin wakilai a farkon makon gobe? akan yuwar jan birki ga sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo wanda a ranar 24 ga watan Mayu ya bada sanarwar shirin gwamnati na sayar da makamai na dala biliyan 8.1 ga kasashe irin su daular kasashen Larabawa da kasar Jordan da sunan wai a hana cin zarafin da kasar Iran ke yi wa wasu kasashe a yankin Yanzu haka ma wasu ƴan majalisar dokoki hudu ne waɗanda ƴan jam'iyyar Democrat ne sun riga sun gabatar da wasu kudurori a yau Laraba wanda idan aka zartar da su za a iya hana ba da lasisin saida makaman Wata gagarumar zanga-zanga da aka yi a yau Laraba a wajen headquarter gwamnatin Hong Kong ta juye ta koma tashin hankali lokacin da ƴan sanda suka yi dauki ba dadi da masu zanga-zangar waɗanda suka taru don nuna adawa da kudirin mika masu laifi ga wasu kasashen ketare domin a hukunta su wannan zanga-zangar dai ta tilastawa majalisa su dakatar da zaman su na yau Laraba inda aka shirya tattaunawa akan wannan shirin dokar da ake neman a kafa wanda ya janyo cece-kuce A yau Laraba daruruwan ƴan kasuwa ne suka rufe shagunan su don bawa ma'aikatan su damar su halarci zanga-zangar yayin da wasu suka ce za su baiwa ma'aikatan nasu damar sauya lokutan aikin su ko kuma su dauki hutun rashin lafiya domin su samu dama su halarci zanga-zangar Zanga-zangar dai ana yin ta ne don nuna rashin amincewa da yunkurin da hukumomi ke yi na rinka aika masu aikata laifuka a nan Hong Kong zuwa China don a rinka hukunta su a can. Kowane lokaci daga yanzu ana sa ran cewa kasar Mexico za ta tura dakarunta zuwa kan iyakarta da kasar Guatemala a yau Laraba a matsayin daya daga cikin matakan rage yawan ƴan gudun hijira da ke ratso Mexico din da niyyar shiga Amurka. Sakataren harkokin wajen kasar Mexico Marcelo Ebrard ya gaya wa manema labarai cewa yau Laraba ne za a tura dakaru 6,000 zuwa can kan iyakar Mexico da sauran wurare na kasar. Ko da yake bai faɗi takamaiman lokacin da za su isa ba, Ebrard ya karanto wata takarda da ya tura wa majalisar dattijai na Mexico wacce ke dauke da cikakken bayani yanda aka cimma yarjejeniyar da ta tanadi tsarin mayar da 'yan gudun hijira Mexico kafin a kammala mafakansu a kasar Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Laraba cewa yana cikin matsanancin matsin lamba na ya kaddamar da yakin neman sake zabansa a zabe mai zuwa wanda za a yi a shekarar 2020. Kamar yadda ya yi a shekarar 2017, yanzu ma ana sa ran cewa shugaban ba zai bata lokaci ba wajen ba da sanarwar niyyarsa na neman sake zaben nashi. To sai dai kuma tuni manyan 'yan siyasa da ake sa ran za su ja da shi suka riga suka kaddamar da nasu yakin neman zaben don janyo hankalin masu jefa ƙuri'a zuwa ga campaign din nasu. Kan haka ne ma a jiya Talata aka fara musayar bakaken maganganu tsakanin Trump din da mutumin da yake jin zai fafata sosai da shi a zabe mai zuwa, wato Joe Biden. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa wanda ake kyauta da zaton zai nemi jam'iyyarsa ta Democrat ta tsaida shi.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara da jamhuriyar Niger, inda gwamnatin kasar ta kudura aniyar tsaurara matakan yaki da masu amfani da yanar gizo wajen damfarar jama'a ko cin zarafi da ma waɗanda ke aikata ayyukan aisha a wannan lokacin da bayanai ke nunin ƙungiyoyin ta'addanci na amfani da wannan hanyar wajen farfagandar neman magoya baya. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton daga Yamai.
Lura da yadda masu amfani da yanar gizo ta haramtacciyar hanya ke ƙara bujiro da sabbin dabaru domin tafkata asa akan harkokin jama'a yasa gwamnatin Niger yanke shawarar ƙara tsaurara matakai domin tunkarar wannan babban kalubale da ke barazana ga zaman lafiya, inji wata sanarwar da aka bayar a ƙarshen taron majalisar ministoci na baya-bayan nan. Masu kare haƙƙin dan adam irin su Nasiru Saidu na kungiyar La Voix des Sans Voix sun yaba da wannan yunkuri.
Kamar yadda duka kasashe na duniya sun ka dauki kuduri bisa ga unhwani da yanar gizo, dole ne ita ma Niger ta bi sahun sauran kasashe na duniya. Dan yau kowa ya san yanar gizo baya alherin da gare ta ga rayuwar jama'a tana da banna da yawa. Ana amfani da ita a yi aiki na ta'addanci, ana amfani da ita a bata mutane suna, ana amfani da ita a yi abubuwa da yawa na asha. Don haka ya kamata dole kamar yanda an ka dauki hukunci bisa ga duk ayyuka na asha na ta'addanci, ita ma a sa mata tsari na shari'a, sai a dauki dokoki yanda za a kare al'umma.
Sanya ido akan irin ayyukan da ke gudana a yanar gizo da tsaurara hukunci akan waɗanda aka kama da laifin aikata abubuwan da suka saba wa doka na daga cikin muhimman matakan da ke kunshe a wannan kudirin doka. Koya wakilan al'umma ke kallon abin da bangaren zartarwa ya sa gaba. Honorable Mazidu Bukari dan majalisar rokokin kasa ne.
Ta san dai abda a baya bamu san wannan abu ba. Me saboda kawo wannan internet ke yana gizo shi yasa mutane na profite da wannan al'amura, suna kuntata mu al'umma, suna kuntata mu mutane, suna kana gani abubuwan da muke gani a samance abun bai da dadi ba. To saboda shi muke fata vraiment gwamnati ta gaugauta ta kawo wannan doka, saboda mu yi imani da in dai an kawo wannan doka abun zai yi tasiri, dan saboda duk wanda yayi ana iya sauduka a neme shi a san ko ina yake ko menene a kamo shi a yau gani. Dan kin yayin mutum guda mutum biyu mutane za su ji tsoro, kuma ayi doka kwakwara wadda za ta tilasta mutane su bar wannan aika.
Sai dai a ra'ayin Nasiru Saidu, shigar da alƙalan shari'a da dukkan wasu masanan doka a wannan yunkuri ya zama wajibi domin samar da doka mai cikakken halacci.
Don haka duk dokokin za a dauka ya kamata a ce ba su saba ma dokokin tsarin tahiyar duniya ba. Wannan kuma in ba malamin shari'a babu wanda ya san shi. Amma idan suka dauki dokokin su da kansu malaman shari'a sun ka kware ma dokokin, dole su sa hukunci kuma su yi shi ga dangance da yanda ya kamata su yi shi tunda tare da su an ka dauki dokokin kuma za su hukuntar da jama'a yanda ya kamata
a nan gaba ne gwamnatin ta Niger za ta gabatar da wannan kudirin doka a gaban majalisar dokokin kasa domin nazari a kansa kafin ta yi na'am da abubuwan da ya kunsa Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
yanar gizo gizo kasa adan na akokina yanar gizo gizo yanar gizo gizo yanar gizo gizo kasa adan na akokina yanar
Madalla gaida Sulaiman Mummuni Barma yanzu kuma zamu leka arewa maso gabashin Najeriya mazauna birnin Maiduguri su ma ba a bar su a baya ba wajen yin bukukuwan ranar demokradiya wakilin murya Amurka Haruna Dauda Biyu ya tattaro mana ra'ayoyin wasu akan wannan ranar
da ni sunana Muktar Abdallah a wannan rana muhimmi ne musamman da mutanen Ogun da mutanen Borno mu mutanen Borno mun fi mutanen Ogun don mai wanda ake wannan abin shi Chief MKO Abiola Allah ya mishi gamsuwa amma mun namu ambassador Babagana Kingide har yanzu yana rayu kuma shine mataimakin shugaban kasa a lokacin kuma wannan ranan muna muhimmin duk a Najeriya ba inda suke wannan abin suka dauka muhimmi shi kamar mutanen Borno ai kana gani ai ana gaye ana kida ana ko mutane daga ko ina da ina daga Niger ne Cameroon ne da Chad ne duk sun zo su maga mana baya mu yi alfahari da wannan dadin da shugaban kasa ya yi mana wallahi yanzu yau din nan kamar wani sallah ne yanzu ake a Maiduguri
ni ne Alhaji Modu Josefa ajanan sai godiya Allah ya kara mana zaman lafiya
wannan shine karo na farko da ake gudanar da biki a irin wannan rana da ake kira June 12 da a kudu ana yi amma an zo mai da shi ya zama kamar a kasa baki daya kamar ya kuka ji ganin cewa shi mataimakin shugaban kasa na wancan lokaci wato Kingibe dan jihar Borno ne kuma yana daga cikin wannan bukukuwa da ake na yau
June 12 mun san da shi aka sake maido mana da shi mun yi na'am da shi mun yi na'am da shi ɗari bisa ɗari kamar yadda shugabannin suka zantar da abin mu ma mun bada goyon baya akan wannan abin alheri ne da ana yin shi cikin rashin tsaro amma yanzu tsaro ya ganganta gashin muna yin ta jama'a ta mata da maza duk ana yi da ma'aikatan mu da yan jaridun mu gaba ɗayan mu muna nan muna tafiyar da abin mu Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya ba gwamnatin kasar mu lafiya ya Allah ina roƙon gwamna kamar yadda Allah ya bashi wannan kujeran ya tuna da ma'aikatan da suka sha wahala daga baya zuwa gaba ya tabbatar da su a gwamnati ya Allah ya kare mana yan jaridan mu masu fama a cikin jama'a suka sai da ransu suke yi wa jama'a aiki
Amsatu Mustafa daga Gwange mun yi murna sosai muna farin ciki sosai muna so ya ƙara mana sallari akwai maza masu mata biyu haya permanent muke nema muna ta nema tun bayo ba muna nema ya ji tausayin mu ya tallafa mana
ni din ne Falmata Modu Sharif ni din ne muna gwamnan mu na Borno wannan aikin da muke ciki mu iyayen marayu ne dan Allah ya tallafa mana ya san halin da muke ciki yara samarin mu ba mata akwai ba iyaye akwai ba uba akwai dan Allah mu ma ya dube mu har yau har gobe muna rufa musu baya muna taimaka su da addu'a
sunana Jummai Shatima Ma'azu Ali kina da gwamnatin nan da ta zauna gwamnati ne mai tausayi wanda yake zata iya saka mana matakan tsaro wanda yake zamu iya fita noma mu je jeji mu je mu dawo lafiya muna roƙon gwamnatin nan kuma mun tabbatar cewa da wannan gwamnatin zata iya taimaka mana
sunana Bunu Gani Mustafa mu ya kamata gwamnati ta taimaka mana abinda zai taimaka mana da yawa ne yanzu ya kamata tunda hanya bai da kyau ya kamata idan mai tsaro su yi su je su dawo su yi su je su komo kauyen ma yayi mu tashi sai zo da ban mu da fargaba zamu yi noma mu
sunana Ali Zakariya memba ne na cikin kungiyar Borno Youth Development sai aka ci da wannan rana na June 12 rana na June 12 gaskiya mun ji dadi especially mu mutanen Borno kaman Babaga na Kingine mun tashi murna saboda mu mutanen Borno mu ne mai dace mu yi saboda mu muna cikin ɗaya daga cikin mutanen da aka karrama shugabannin mu kaman Babaga na Kingine gaskiya rana na June 12 kuma muna taya mai girma gwamna murna saboda ranar June 12 a Najeriya kuma fesawan mulkin shi muna taya shi murna bisa kokarin shi
Madalla mun gode Haruna Dauda da waɗannan ra'ayoyin To masu sauraro yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan hanyoyin da kuka ci moriyar demokradiya amma kafin nan ku shakata da wannan wakar
kafin da rura wata da ido kafin da rura kuma ya kama da sanin daga kwata da iya gudu tana dokar da hada Allahu sarki mara maru boni kai sarki dare ka ka taimake ta Najeriya ba uwan mu Najeriya ba mu nono Najeriya ba uwan mu Najeriya ba mu nono Najeriya ba Afrika Najeriya ba mu Afrika Najeriya ba wa Afrika Najeriya ba mu inwa Najeriya kin mun dare ya Najeriya ake bugaci Allah gane maraya Allahu sarki mai rahama rubo nake yi ya dada sadu ka o kasan ki ya gina miya to na jiya Allahu Allah do a sarki al umma duniya rubo nake ya ne addu'a ta o madalaya Najeriya Nigeria, Nigeria. Allahu sarki mera maru boli kai sarki dare ka ka taimake ta Nigeria ba uwan mu Nigeria ba mu nono Nigeria ba uwan mu Nigeria ba mu nono Nigeria Africa, Nigeria, Mama Pinky, Nigeria, Gawa Africa, Nigeria, Mama Kenwa, Nigeria, Kumunda, Nigeria,
Yanzu kuma lokaci ne da zamu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To mun samu kira na farko daga Kano.
Na'am, mai magana Rabi Musa mai jarida ko Forombe daga nan garin Kano a Najeriya.
To muna jan kamalan Rabi'u.
Na'am, ko saka babu abin da ya burge ni a dalilin demokradiya shine na farko dai a wasu jihohin dai alhamdulillah ana tsaya mutum ya bauta wa Allah ba bisa tsangwama ba yadda ake riko da addini ko kuma ma wanda addinin ba na musulunci ba kowanne yana kula da addininsa. Daidai gwagwado wannan abu ɗaya ne na ribar demokradiya. Abu na biyu kuma shine ana kyala mutane suna faɗa albarkacin bakinsu ba tare da ƙetare iyaka ba, hasi ma da barin dama a shigo da abubuwa na zamani kenan irin sarkar intanet da wayoyi waɗanda da ba don demokradiya ba ba za a same su duk yau. Suna cewa gwamnatin soja, muna fatan ma da matsaloli da suke gani gwanda a mulkin soja Allah ya sanya shugabannin su ji kocen mu su gyara mana, amma mun suna fatan alkhairi da kanin al'ummar Najeriya. Ina son ƙasa ta Najeriya, Allah ya sa Najeriya ta zama sai da kowace ƙasa a duniya wajen samun ci gaba a matsayina na matashi yanzu zaman.
To mun gode Mallam Rabi'u, ga wani kiran mun samu.
Yawwa, salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, daga ina ake kira kuma da wa muke magana?
Masha Allah, Tijjani Isa Tegin Malu karamar hukumar Kura ne daga Kano.
To muna jin kamalan Tijjani Isa.
To alhamdulillah, gaskiya roman demokuraɗiyya to mu dai dai a hankali.
To kuma ka ji yanzu wani dan kana yace
idan babu wani abu da zamu ce ga himmin moruwa ta abu na demokuraɗiyya, ba mu da wuta, ba mu da hanya, ba asibitoci, wallahi babu komai, sai dai muna muna kira ga wannan gwamnati mai albarka a taimaka mana garinmu na cikin Malu da kauyukan nan irin su Doma su Gura za su kosawa muna kira da Allah a taimaka mana da fatan za a tashi lafiya
to mun gode Mallam Tijjani Isa daga Kano kuma sauraro muna da sauran lokaci sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku yanzu haka dai mun samu wani kira daga jihar Niger
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Niger.
Ibrahim Umar Niger, Niger, Nigeria.
To muna jin kamalan Ibrahim.
Ni ba abin zan ce sai dai Ubangiji Allah ya kawo alfafi, Allah ya nuna mu wannan zaben da aka yi, Allah ya sanya alheri a cikin shi. Ni buƙatar ni addu'a na kina. Assalamu alaikum.
To mun gode Mallam Ibrahim Umar har yanzu dai muna nan a jihar ta Niger.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Niger.
Ibrahim mai wanki huda a garin mai gode a Kimba.
To muna jin ka Mallam Ibrahim. Mallam Ibrahim mai wankin hula ko kana tare da mu? To ina ga layin Mallam Ibrahim ya goce yanzu bari mu je Nasarawa.
To mai magana dai Bashir Taylor ne daga nan lafiyan bari bari. Sakatare na kungiyar mura nasara to a gaskiya ni ma a waje na ni na ganin ba ba wani abu da take kamar mura zance na tabbaci a wannan riban da demokradiya
kwata kwata
muna gani dai kwata kwata sai dai muna gana makota to yanzu haka layin da nake ciki wallahi layin ya riga la muna gana ana ayyuka wadansu furi amma mu nan ga mu gwamna ya zo wajen mu na kiya kirga to amma har yanzu ba muna ai zan yi ce ba wani riba da naci don kuwa muna wahala wannan layi ga mu da ababen hawa amma mu shiga gidan sai zama mana gidari Bashir Taylor daga lafiyan bari bari tashi lafiya
to mun gode Bashir Taylor daga lafiyan bari bari yanzu kuma za mu je jihar Rivers Assalamu alaikum da wa muke magana daga jihar Rivers
barka da wuni barka da aiki
barka ka dai da wa muke magana
sunana Hashim Mummuni ni dan zugotun fatan Aranda Sumar da Kwaro jihar Maratin Yankure Niger ne
Allah sarki to muna jin kamalan Hashim
eh gaskiya ranar demokradiya ma dai muna an faɗi ne a baki ko a rubuci mu ba ma gananta
ba ku gananta
ba ma gananta sai tashin hankali da kabilanci da bangaranci da gwagwarmayar arzikin kalkashin kasa da abin duniya da wasosun duke al'umma kawai da demokradiyya kawo muna a kasashen mu da yankunan mu saboda ni yanzu a kasan mu da ke sani shugaban kasa wanda yake ci yanzu a Niger Muhammadu Isu da shi da Bazoum Mahamman da injiniya minista Kallahun Kurau sun taɓa zuwa ƙauyen mu kowa gidanmu suka zo mun yi musu abin alheri sun yi mana alƙawari za su kyautata mana garin namu babban gari ne kuma hakin kusan biyu ne da muna da ƙauyukan da suke hada hada a ƙauyenmu amma muna da kalas ta 'yan makaranta wajen guda shida 'yan primary school amma ko ɗakin shan magani babu
to Mallam Hashim Mummuni kenan yanzu kuma ga wannan kiran daga birnin tarayya Abuja Assalamu alaikum ya muke magana daga birnin tarayya Abuja
Sayyidi Bana Garani
to muna jin ka
eh to wannan ranar na demokradiya gaskiya muna murna da wannan ranar
to
na mummunan shi ne Allah ya tsaya shi shugaban kasan Muhammadu Buhari Allah ya sa alƙawarin da ya ce zai ɗauka to kasan nan kaga ta ɓangaren tsaro ana samun matsaloli sosai da sa idanu a wannan wurin Allah ya tsaya shi iko rika kasan gabaki da na gode suwa na sai bi bayan Agara da kame samari an gano kan gwamnan Kaduna State
to mu ma mun gode da wannan kiran kuma anan zamu da sa'aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wani batun na daban har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
labarin wasannin na yau babban jam'iyyar adawa na kasar Ghana jam'iyyar NDC kenan ta gayyaci ministan wasanni Isaac Siama da ya zo ya amsa tambayoyi game da makudan kudi har dala miliyan 15 da ake nufin ne za a kashe wa kasar Ghana a gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2019 jam'iyyar ta NDC na san ministan ya bayyana kudi na jama'a da ke biyan haraji da za a kashe akan Black Stars duk da kaucewa kokarin da aka rinkayi dan ya bayyana ainihin adadin kudin da gwamnati za ta kashe wa wannan gasa a kasar Masar ta je jam'iyyar NPP mai mulki tasha alwashin za ta rage wannan kudi da ake wa wasanni na Black Stars a lokacin da take gangami na siyasa domin magance matsaloli na talauci da talakawa ke fuskanta sai gashi kwasaf yanzu ɗan ciki sun bayyana cewar za a kashe makudan kudi har dala miliyan 15 akan wasan da wanda ma zai ci kofin da ke ajiyan dududu abin da zai samu shine dala miliyan 4.5 kasar Ghana za ta yi amfani da ƴan wasan da za su taka mata leda a gasar cin kofin Afirka a wasan sada zumunci da za ta yi da Afirka ta Kudu mai koyar da Black Stars wasa kusafiya ya gwada wasu ƴan wasannin a karawar da Black Stars ta yi da Namibia a wasan sada zumunci inda ta sha kashi da ci ɗaya mai ban haushi ko champion na Ghana ana sa ran wannan karin zai gwada ƴan wasan da za su taka mata leda da bafana bafana kasar Ghana dai ta ci da ta yi wasa na farko ga kasar Benin a gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2019 Black Stars din kuma za ta kara da Kamaru wanda ke rike da kofin da kuma Guinea Bissau a rukunin F dambin zamani boxing tsohon zakaran na wato IBF welterweight Joshua Clotty ɗan sandar Jamestown dai da labari da muka samu sun kame shi bayan duka da ya rankaɗa wa wani ɗan wasa mai shekaru 21 tsohon zakaran damben na duniya na IBF ya lallashi wannan ɗan wasa mai suna Sylvester Aite Ajine a Bukum Park a makon jiya kuma ya shiga buya bayan ya samu labarin ɗan sanda na neman sa dan wasan mai shekaru 41 da haihuwa ya gabatar da kansa ga ɗan sanda bayan an yayata rahotanni cewar ɗan sanda na neman sa bayan da ya lallasa wa wannan Sylvester Aite dukaniya Clotty dai ana sa ran zai gabatar da jawabin sa dangane da irin abu da ya faru a wannan rana kuma za a iya bashi biri da wannan labari na damben zamani muka iso karshen labarin wasannin Ridwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to madalla yanzu kuma ga zara da takaitattun labaran duniya ana samun ƙarin yawan ƴan majalisar dokokin Amurka daga jam'iyyun Democrat da Republican da ke nuna damuwa game da kudirin gwamnatin shugaba Trump na baiwa Saudi Arabia lasisin izinin sayan makamai me yuwa ne majalisar dattijai ta Amurka ta jefa ƙuri'ar jin ra'ayin wakilai a farkon makon gobe akan yuwar jan birki ga sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo wanda a ranar 24 ga watan Mayu ya bada sanarwar shirin gwamnati na sayar da makamai na dala biliyan 8.1 to da takaitaccen labaran muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah sai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shira a madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Mr. Daniel Brown da ya hada shirin da bada umarni da engineer Mr. Greg ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.